Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa masu albarka, barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci ta wannan tasha ta Sunna TV cikin shirinmu na Shari'a ga ta Musulmi, shiri wanda yake tattaunawa da nufin samu da mafita kan matsalolin rayuwa da addinin mu. Da kuma wato tattaunawa akan ababen da suka taso ne da kullun gaskiya suka shafi rayuwar mu. Kamar kullun a yau ma muna tare da malamin da ke mana fashin baki a cikin wannan shiri, wato Malam Bashir Lawal Muhammad, wanda ya riga ya iso daga garin Zaria. Malgatu malam, barka da iso.
Kan makulla musamman da barka malam. Barkan mu da
ayyuka ya hanya.
To alhamdulillah.
Wa Allah shi taimake. Masu kallo suna maka barka da zuwa da kai da ƴan rakiyanka kamar kullun insha Allah.
Allah ya saka da alkhairi.
Masu bibiyan mu za su iya tana cewa ƴan makonnin da suka gabata muna ta tattaunawa akan matashiyar da take da alaka da aure, neman sa da kullashi da zamantakewar da ke ciki, da kuma ababen da suke da alaka da waɗannan matashiya. A darasin da ya gabata mun yi dajiya kuma har ta cinye mana lokacin akan wasu ababe da suke da alaka da sababbin al'adu da suke bijirowa a cikin nema da zamantakewar aure, wanda malam ya mana taliki a kansu. Allah ya saka da alkhairi. Don Allah ya so, a wannan shiri muna so ne za mu koma kan asalin tattaunawa da ta kai mu zuwa ga wancan sakin layi, wato tattaunawa akan asalin gaba da ke da alaka da fa'idoji da hikimomin da shari'a ta sanya a cikin aure, wanda malam yana yi mana bayani akan hikimar ta shafi samun ɗa da kuma rassan da ke cikinta. Na ga alaka malam sai ka daura mana daga nan insha Allah kafin wasu tambayoyi da su biyu baya.
To a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna roƙon Allah ya ci gaba da mana jagoranci, ya ci gaba da taimakon mu, ya ba mu tawfiqi, ya sa muna dacewa. Sannan muna addu'a ga jagorin wannan tasha mai albarka da ma'aikatanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa gwiwarsu. Bayan haka ƴan uwa, muna bayani a can baya a game da fa'idojin aure. Fa'ida ta gaba ita ce fa'ida ta samun wacce za ta taimaka maka domin cin nasara a rayuwa. Tabbas aure yana daga cikin fa'idojinsa da shari'ar musulunci ta ƙarfafa a yi. Akwai samun wacce za ta zama ita ce za ta ɗaukan maka nauyin wasu abubuwa na rayuwarka da biya maka buƙatunka domin kai kuma ka shagalta domin samun wasu manufofi naka da kake son ka cimmawa a rayuwa. Shi ya sa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kowane annabi yana da mata, kuma ƙarara ya faɗa mana yace walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Haqiqa mun aiko da manzanni kafin ka, kuma mun sanya su suna da mata kuma suna da dhurriyya, suna da yaya. Saboda ka kowane annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta shi ya aure. Shi yasa daga cikin sunnonin annabawa akwai aure, domin me su su shagalta da isar da saƙon al'umma, da isar wa da al'umma saƙon Allah, da karantar da su. Ba in kuma sun dawo gida a ce kuma da kansu za su dafa wa kansu abinci ba, ɗakin su yi datti a ce kuma su za su share wa kansu, kayansu sun yi datti a ce kuma su za su yi wa kansu. Annabawa awanninsu 24 duka gabaki ɗaya na al'umma ne. Yana iya yiwuwa annabin Allah maɗauki shugabansu, annabin mu sallallahu alaihi wasallam, irin tsarin rayuwarsa awanninsa ɗin nan 24 gabaki ɗaya hidimomin al'umma ne. Wannan ya sa Nana Aisha radiyallahu anha take cewa azumin Ramadan akan bini shi, amma ba na iya rama shi sai a watan Sha'ban, wanda daga shi kuma sai wani Ramadan ɗin. Sai ta ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa a wajena mutum ne mai yawan baki, mu kuma muna yawan hidima a gida, to wannan bai ba ta damar har ta iya rama azumi na Ramadan da ta sha a bara har sai shekara ta zagayo bana, kuma tsora wata ɗaya a shiga wani sabon azumin, sannan sai ta iya ramawa saboda hidimar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan yana nuna mana cikin sirrin aure akwai samun wanda wacce za ta zama ta dauko waɗanda za su zama sun dauki nauyinka sun ci gaba da kula da kai shi yasa manzo Allah sama ya faɗi cewa yayyabu matan Quraysh matan Qurayshawa yake cewa hayu nisa'id rakibna al-ibla salihu nisa'i Quraysh matan da suka fa alkhairi sune waɗanda suka taba hawara kuma sune matan Qurayshawa na kirki daga cikin abin da manzo sama yace su suka fi iya kula da miji shi yasa mata ko mata masu wayewa to ba tarbiyya yaya kawai suke yi ba hatta miji suna tarbiyarsa suna kula da shi su kula da shi kan kansa su ba shi abincin da zai inganta shi su hana shi cin abin da zai cutar da shi su ba shi abin da zai kara masa lafiya sannan bayan haka kuma su inganta abin da ya shafi kamarsa fituwarsa shigarsa tufafin da zai sa duk mata masu wayo suna wannan kuma matan Qurayshawa sun iya wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bisu sannan abin da ke kara tabbatar da wannan mu dauki rayuwar nan na Khadija radiyallahu anha a matsayinta na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko wanda ya aure ta kuma ya aure ta kafin annabta da irin nasarorin da annabi sama ya samu ta sanadiyar zama da ita da irin gudunmuwar da ta bashi gudunmuwa ta tunani da kwantar mishi da hankali da gudunmuwa ta dukiya da gudunmuwa ta natsar da shi duka Nana Khadija ta yi wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwar Nana Khadija ta zama masa babban abu wanda ta zama ta tsaya masa a cikin ransa saboda gudunmuwar da ta bashi a cikin rayuwa kuma shi kuma saboda husnul wafa kyakkyawar cikawa cika rike amana ta zamantakewa da aka yi har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana girmama kawayenta kawai in ya gansu wani lokacin sai ya ce a dafa abinci in aka dafa akai wani abu na musamman sai ya ce a kaiwa sawahibu Khadija a kaiwa kawayen na Khadija radiyallahu ta'ala anha sakamakon irin gudunmuwar da ta bashi shi yasa wani mai hikima yake cewa idza lam yakun fi manzil al-mar'i hurratun tudabbiru bida'at masalih darihi idan ya zama mutum a cikin gidansa babu wata tsayayyar mace ita ce hurra tsayayyar mace wadda ta san abin da take wadda za ta ci gaba da kula masa da gida to duk wani abu na gidansa sai ya lalace ba zai ci nasara a rayuwa ba baba ture ya fara cewa wai duk lokacin da kaga wani wanda ya ci nasara ba to a gefen sa akwai wata mata da ta taimake shi ba ita ba a shari'ar musulunci haka take duk wani wanda zai ci nasara so tare to zaka ga matarsa ta sa hannu a wajen taimakon sa wajen cin nasararsa domin idan bata bashi kwanciyar hankali ba wannan litaskunu ilaiha din nan to kaga akwai matsala ai ba abin da zai iya yi domin dan adam hankalin shi bai kwanta ba bai da natsuwar rayuwa kwakwalwarsa ta zama harraba take to ba abin da zai iya yi ba zai iya cewa ba zai iya injazin komai ba manufarsa ba abin da zai kai gare shi wannan fa'ida ce mai girma fa'ida ce babba shi yasa zamu ga waɗanda suka yi aure a cikin turawa za ka ga an ka dauki abubuwan da suka yi ba wani abu bane na azu a gani wanda za a ce ya fa'idantar da al'umma sosai amma rayuwa ta misali ita ce rayuwar manzo Allah sama da sahabbansa suna da mata ba mata ɗaya ba ma mata biyu ba amma kuma jibi abubuwan da suka aiwatar sannan daga cikin wannan ai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikimar da ta sa Allah ta'ala ya sa shi ya auri mata fiye da ma hudu saboda tisuniswa mata tara su suke haddace duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin gida su zo su karantar da mutane ababan da ba wanda ya isa ya bada labarin su na sirri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan matan nasa shi ita kuma rayuwar manzon sama gabaki ɗinta a bar koyi ce to waye zai rika bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda yake wannan rayuwar ta sa ta boye sai matansa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya halasta masa ya aure su fiye da yadda ya halasta ma mabiyansa su tsaya a hurhudu wannan na cikin hikima al-hikmatu ta'limiyya su zama sun koyo su koya kuma abin da suka yi kenan matarsa Nana Khadija ita tafi kowa ilimi a cikin matan duniya matan manzalas sannan waye tarbiyyarta wani marubuci yana cewa gabaki ɗaya rayuwar da Nana Aisha ta yi a gidansu shekara nawa ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayu hukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan rukun ya bayyana husnul tarbiya kyakkyawar tarbiya da aka kyautata ta bayyana a rayuwar Nana Aisha radiyallahu anha abin ya fito fili kaifin hadda fahimta ta fikihu sanin istinbati na hukunci hukunci hangen nesa da sauran duk abubuwa sannan da jajircewa wajen karantar da mutane yadda Ibnu Abbas Ibnu Umar suka daje wajen karantar da almajirai da gina addini da gina malamai haka da na Aisha ta yi in ka tashi zaka rubuta zaka faɗi al-mukthiruna min ar-riwaya wanda suka fi yawan riwaya zaka ambace ta in ka ci zaka ambace al-mukthiruna min al-futiya wanda suka fi yawan fiqhu da bada fatawa zaka ambace ta a cikin su wannan na nuna ashe daga cikin fa'idar aure akwai samun wacce za ta kula da kai kai akan kanka a matsayin ka na namiji duk mutumin da bai da aure to yana da wani nakasu na samun natsuwa da kuma kula da shi a cikin rayuwarsa koda yana da wasu masu masa hidima kato ne zai rika mutum abinci abincin kuku dadi gare shi ai shi shige ne kai namiji ce zai dafa girki
raga ta ne duk wannan abincin da kuku hagu
ai shi shige ne shi shige ne ai ana ba mu labari muna ji ana dan kuskus ba mu sani ba dai Allahu an an ce mu masu hikima a cikin su matan su suke dasu
wanda za su
ko kwanan nan naga firar da akai da wata matan wani tsohon shugaban kasa a cikin shugabannin da muka yi a Najeriya tana bada labari tace ita take ma mijinta abinci mata bima
na'am
su bi duk an yi firar da su kwanan nan
yawa
tace ita take dafa mishi abinci
eh kaga ma fa aminci
su bi ke sun ce su suke dafa kuma duk mazajen nasu sarra su Allah ya gafarta musu suka ce su suke dafa musu abinci to kaga ashe idan mace za ta yadda wani katoto yazo ya kwace mata wannan bangaren to kaga shi yasa ra'ayin su irin su al-Imam Ibn Hazm Allah ya gafarta masa da suke cewa ana auren mace ne ba li listihdami ba li listimta'i wai ana auren mace ne ba dan ta zo ta maka hidima ba an zo ne domin ta ji dadi a gidanka kawai ka biya mata bukata kaga fahimta ce mai rauni Malam al-Qayyim ya tsawaita bayani a cikin Zadul Ma'ad a wajen koran wannan fahimtar cewa ba fahimta ba ce wacce take
tun daga alaga ta malam bari mu sake mu ta dajiya muna cikin nan wajen na san a wasu lokuta baya wannan rigima ta taso cewa ai mace ba dole ta yi abinci a gidan
gaskiya ne
ai ma dama kamata ya shi ya siyo mata da kudi ko ya dafa mata akai ta ci ce ku ce a wasu masu alaka da ilimi sun sa baki a cikin magana bikin wannan magana kuskure ce
saboda nasosa da suke tabbatar da haka ya zai mutun zai da walahunna mislul ladhi alaihinna mal ladhi alaihinna ne mace za ta yi mata suna da wasu haƙoƙan su rights da shari'a ta tare da musu kwatankwacin abin da ke kansu na duties abin da za su responsibilities akwai responsibilities da duties akwai kuma rights to suna da su nasu ne to ina ya mutun zai meye abin da mace za ta yi ma mutun a gida
wata kila sai ya ce a kwalliya shine aikin ta
to kai kulliya ai ba aiki bane kulliya ai ba aiki bace to wannan kenan daga ciki sannan ga nasosa na matan manzo Allah samai ga wancan hadisin da muka jawo nana na Aisha cewa dalilin da yasa ba ta iya rama azumi saboda hidimar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sama taimaka musu yake ashe suna yi manzo sama yana taimakon su ya kalliya su cikin tawalu da shama'in shansa kikkiawa da kikkiawan zamantakewa na na Fadima har hannunta na kanta manzo sama ya ta nemi ya bata bawa manzo sama ya koya mata zikiri
lalle wancan tunanin ko ya burge ƴan mata da yawa irin society women din nan ai yanzu su an samu musu wani
kaga wannan kaga
wanda kawai sai dai wai su ci su kwanta an kawo musu kafe kuma a dauki masa aiki
to ai wannan in suka je inda ake yin haka rayuwar ta su ba mai kyau ba ta da wani kyau gidan zama yake ya zama wani irin gida
ko kuma shi ta fatance da Larabawa ai ba haka Larabawa
su mutum zai dauki mata shi su fara tsawon
su je Dubai ko
Saudiya da Saudiya
ai zuwa yake a siyo
a tsawon ai diban su ma ake yi a tafi sai mutum ya kwashi ƴaƴan shi da matarsa kuma da ba su wuce mata daya mai doka ce ma kamar doka wasu am sun mai da su doka a dokokin su penal code din su sun rubuta karar cewa ba a yadda mutum ya wuce mata daya
laifi ne
irin su Tunisia lokacin Burkiba lokacin da suke wani shugaban kasa Burkiba a lokacin babban malami al-Allama Ibn Ashur rahmatullahi alayhi shine muftin su a lokacin shi aka nemi wannan ya bada wannan fatawar yaje gidan radio ya baran barama yace to ga abin da shugaban kasa yace ayi to to duk wanda yake son ya shiga wuta ya bi ya bi wannan doka
Allahu Akbar
idan aka ce an cire shi lokaci ya kai shekara wajen 80 yace to me rage mini idi ta fi nono fari to shine wannan suna da wannan doka ce wasu kuma ba doka bace afuko suka sawa kansu wani professor Azhar yake fada mana lokacin yake cewa wai yana tambaye kowa da yake course ne aka je na limamai daga kasashe mabambanta limamai da masu karantarwa masu wa'azi to sai yana tambaya sai ya ce kai matar ka nawa to aka zo kan wani dan kyamaro sai ya ce ai matan shi hudu shi haka ya duwa hannu akai yace ai nahnu la nastati'u an najawiza wahidatan yace nahnu la nastati'u an na'di wasu ba za su iya adalci ba in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum so da kasu wai la yastati'una an ya'dilu su ba za su iya wuce daya ba za su iya adalci ba so da haka yi ta mamaki
yace mishi yawa ci
kenan ga sunan da kuma bannace da abubuwa da nikahu sirri yanzu duk ana yin asu nikahu sirri mutum ya auri mace har ya mutu ba a san matar shi ba ce sai bayan ya mutu sun je kotu dama an rubuta sai take claiming ta fito da cewa mijinta ne shi ga takarda ga certificate na marriage yawa ga ƴaƴansu so da ka tana claiming wasu tana neman haƙƙi na gado a bata nikahu sirri ya yawaita yanzu a kasashen Larabawa to yana aiki suna da wannan to wannan shine so da ka mace wajibi ne taimaka wa mijinta hidima wajibi ne kaman yadda shi kuma wajibi ne tafi ya je ne inna sa'yakum lashatta wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta Allah yayi rantsuwar abinda ya bambanta halittar namiji da halittar mace da shi shine wama khalaqa adh-dhakara wal unsa sai ce inna sa'yakum lashatta ayyukan ku sun bambanta al ummu tar'a wal abu yas'a amalul abi si'aya wa amalul ummi ri'aya mace ta tsara gida ta yi aikin gida ta kula da gida ta dafa abinci ta yi shara ta kintsa daki ta yi wa yara wanka ta ba su abinci duk wannan aikin ta ne ba ana cewa an hana a shari'ar musulunci bane a nemo mata mai aiki shari'a ta yadda da wadata akwai hajimi akwai wadata akwai bukata ba laifi a yi shari'a ba ta hana ba amma dai ta sani cewa masuliyar ta ce ta farko kuma cikin abin da zai ba ta dama ta rike gidanta sosai akwai wannan bangar duk matar da bata iya kula da gidanta ba bata tsara waɗannan abubuwan ba shi ce ta gusa gidanta gabaki da mace ba zaki mijinki bai san ɗanɗanon abincinki ba sai na kuku ko kuma na restaurant ke yanzu kya ce a zo ana yaban masu girki ke kawai sai a ce ai mijinki bai san taste ɗin abincinki ba bai san wani irin wace irin sakar ya ce wannan shine wani labari mai ban dariya da ake badawa wata rana wani mutum ya auri wata mata bata iya girki ba shikenan ran nan sai ya ce mata zai yi baki shikenan kawai sai ta asita tafi restaurant sai ta siyo mishi abinci wanda za a kawo abokane suka zo suka ci abinci suka nare shikenan bayan an gama ya dawo gida ce kai wai lafiya yau dama wai kin iya wannan abincin da kaza sai da tiye gama yaban ta ya sa mata albarka ce wallahi na restaurant ne na su ba to wannan ina amfani shi to wannan fa'ida ta gaba kenan fa'ida ta gaba ita ce mutum ya aure domin ya tsara kansa daga fitunu domin Allah ya jarraba dan adam ya shi ba mala'ika ba ya sanya masa gariza ya sanya masa bukata ta sha'awa duk namiji akwai matakin da yake cewa ya bukaci mace wannan tsari ne na Allah duk mace akwai matakin da take kaiwa ta bukaci namiji haka Allah ya tsara ya sanya shi a jikin dan adam saboda hikima ta tabbatar jinsin dan adam din domin in babu wannan sha'awa to wannan tanasulin hayayyafa da kuma tabbatar ba za su yi ba to sai Allah ya sanya wa dan adam sha'awa a cikin sa ya kuma seta shi cewa ga yadda yake sanya mu'amala da sha'awan nan bai ce yi mu'amala da sha'awan nan yadda wa rahbaniyata ne ta da'uha ma katabnaha alaihim ba mutum ya ce yuharibu shahwa ya ce zai yaƙe ta wa yaqmaruha ya ce zai tankwashe ta sahabbai suna faɗi suna cewa wasu daga cikin mu sun so manzo Allah sallama ya ba su dandake kansu to da yayi wa ɗaya daga cikin su izini to lahtasaina mu ma da sai mun yi wa kanmu dandaka to amma manzo Allah sallama ya hana mutun ya zo ya ce shi ba gwan shi zai yaki sha'awa sha'awan nan a jikin mutun take ko yaki ko ya so mu hadda annabawa hadda annaba saboda ka ba wani matakin da dan adam zai kai ya ce shi bai da sha'awa hatta annabi Isa da annabi Yahya da Allah subhanahu wataala ya ce ya sanya su a matsayin hasurai malamai suka ce hasur shine mutum da baya tunanin ya saba wa Allah da sha'awarsa ba wai baya tunanin sha'awa ba domin rashin sha'awa ga mutum na ƙasa matsala ce da al-Imam al-Qurtubi a tafsirin sa yace aje asibiti in mutum yana da wannan matsalar to har asibiti ya wajabe yaje ina tafsirin walahun na mithlul ladhi alayhi nabil ma'ruf cewa daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ya biya mata sha'awarta to in ba zai iya ba yace to ya tafi asibiti ya je nemi magani kuma wannan yana cin abinda malaman mu suka tabbatar mace tana da ikon da za ta nemi aure ya rabu baya iya biya mata bukata to tana da ikon da za ta kai ƙara alƙali ya bashi wani lokaci a ce an bata auren su tunda ba zai iya biya mata bukata ba to ai manufar auren tun yana cikin manufofin auren da fa'idojin sa to kuma sai ya zama ba za a samu ba to wannan tana cikin manyan fa'idoji mutum ya biya wa kansa bukata ta sha'awar sa ya tsara kansa daga abin kuma karamin manzo Allah sama ya fito da wannan Qatada almajirin sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace wata rana muna zaune muna matasa sai Abdullah ibn Abbas ya karantar da mu wani hadisi Abdullah ibn Mas'ud afwan ya karantar da mu hadisi cewa wata rana bayan ya fara manyanta sai sayyidina Uthman ibn Affan sai yace masa ya Abdullah ibn Ummi Abd baka zo yanzu yadda ka tsufan nan ba mu samu wata budurwa mu mu aura maka ido domin ta tayar da kai ta kara maka karfi sai yace ina yace sai dai sai ya nuna mata za sai yace sai dai irin waɗannan su alƙama yace sai dai su to shine sai shine daga baya shine sai yace manzo Allah sama ya karantar da su yace ya ma'asharal shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfaraj wannan ƙarshen yana da tasiri matuƙa babu wata hanya da mutum zai bi ya kubuta daga fitina in ba wannan ba ya kutaran matasa duk wanda yake da ikon yin aure a cikin kutu yayi ba a malamai suna tattauna akai meye kaza kawai ba a al-istita'a ala ishba'il ghariza al-jinsiyya ma'a al-qudrati ala tahammuli takalifi az-zawaj ba a iya biyan bukatar sha'awa sannan kuma da daukan nauyin ababen da auren ke zuwa da su tun daga neman sa har zuwa ci gaba da cefane domin wani dattijo yake cewa ba auren ba cefana yawa yawa leda te nauyi wani dattijo yake ba mu labari yake cewa kakan su wata rana matar shi zaman su yi dadi ita kadai ce matar shi irin ta mallake gidan nan sai wata rana tana ƴan sana'o'inta haka da kiwon kaji da suwaye a gida sai ta ce mai gida wata alfarma nake son ka min sai ce faɗa in ji sai ce so nake ka dauke wa kanka ce fa ne ya dawo kaina sai zaki iya ta ce shikenan sai to shi za a fara ta ce sai a fara yau zai fita kasuwa dama dan kasuwa ne shikenan sai ce to Allah ya kiyaye ta rako shi har bakin zaure ya koma gida ya dawo gida aka ci abinci malam ba abu da babu kwana ɗaya kwana biyu ana haka ran nan kawai sai zai sai tarar da ai ba an yi niyya ba nama bai ce mata komai ba ana nan wata rana shikenan kawai sai fa ya ga miyar gata nan dai irin yadda ake ce mata gari din nan yawa wata rana kawai ya dawo fa ba abinci ba ai girki ba ce lafiya ce to eh gida yau da gobe sai Allah wallahi dijjalin ya kare ce to shikenan ya fita ya tafi je nemo musu abinci aka ci aka kwanta gobe da safa zai fita sai ce to za a kuma yadda ake ne sai ce a ba ne gida ba ga abin da ya faru jiya bane sai ce to zo mu tafi sai ya je bankadan inda yake kwanciya sai ta ga tarin salalla kudi sai ya ce mata kwashi duka naki saboda ita ce ta ya na sama yace ayya zaki ki kwace min matsayina Can you get like a chip? I get to me getting in. So the Katerana Damakapara one abund the Kidderana doesn't have abundant and sabo by Dawana to see now where Shina Aji. So with another thing, when the runners and the Dawood, the question hangs.
It's about the Tawaki.
To
have him super enzymanima. I was like, ga ku zama ya karkare shi kafin sake daukan wata gaba da shafi wannan zamantakewa insha Allah a cikin shirye-shirye masu biyowa a nan kusa masu kalamu da sauraron mu zamu jarin zamu wannan shiri a nan insha Allah sai mu sake haɗuwa da ku a wani darasi a mako mai zuwa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.